وَدُّوا الْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا تَجِدُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِلِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله تعالى دامو دورا كان كراتمو جيا مومن تاوا من كان كان آية تقوم شاو كشكم وانا سورة من البركة سورة الرعد فلن أبنجي سبحانه وتعالى والملائكة ويسبح الرعد بحمد ربه
بحمده والملائكة
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من كيفتي ويرسل الصواعق وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ما بتدين أنا ما فنقولين تفي aya ta sha uku ne ko kalama ta kauce ne
to
na'am na gauru
na'am
na'am insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 14 a cikin wannan sura mai albarka wato suratul ra'd. A fadin Ubangiji subhanahu wataala lahu da'watul haqq, ka karanta
na gane
to muna roƙon Allah madaukakin sarki da afa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa. Ubangiji subhanahu wataala wato yake cewa lahu da'watul haqq, wato kalma ta gaskiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wataala, wato yace ce kalmar la ilaha illallah. Ubangiji yace walladheena yad'una min dunihi, lalle abinda kafire wato suke bautawa kuma bayan Allah sune gumaka, la yastajibuna lahum bi shay'in, su kan ba sa amsa musu da komi cikin abin da suka roka, illa ka basita kafaihi ila alma'i, sai dai irin wato mutumin da ya shimfida hannunsa wato a bakin rijiya, wato yana kiran ruwa, liyabluga fahu, da ruwan ya zo bakin sa. Ubangiji yace in za a nade kasa, wama huwa bibalighihi, ruwan ba zai zo ba. Al'adar ruwa a rijiya guga ake sawa a jawo, amma mutum kuma sai ya zo bakin rijiya ya sa hannunsa yana kiran ruwan, wai ya hawo sama ya zo, wato ya zo hannunsa shi kuma ya sa bakin sa. Ubangiji yace to haka mai roƙon gunki, mai bauta ma gunki da tsammanin gunkin zai amfane shi, in dai wancan mutumin da ya sa hannunsa a bakin rijiya yake kiran ruwa fito insha fito insha, in dai wannan ruwan zai fito daga rijiya ya zo ya hau hannun mutumin ne ya diba sa bakin sa ko kuma ya zo bakin sa, in dai ruwan nan zai zo saboda mujarradin da'awar wannan mutumin, to mai bautar gunki shi ma gunkin zai masa amfani. Ubangiji ya saba wannan misalin ne saboda ya nuna cewa mai bautar gunki babu wato abin da yake wato face aikin banza. Ubangiji ya ce su da suke kiran wani kuma bayan Allah a matsayin abin bauta, la yastati'una lahum bi shay'in, ba za su amfana musu komai ba, illa ka basita kafaihi ila alma, sai dai irin addu'ar mutumin da ya shimfida hannunsa a bakin rijiya, wato shafir albi'ir kenan, ya da'uhu yana kiran ruwan, liyabluga fahu, da ruwan ya zo bakin sa, birtifa'ihi min albi'ir ilayhi, wai ruwan ya taso daga rijiya ya zo bakin sa. Allah ya ce wa ma huwa bibalighi, ko da zai zauna har abada ruwan nan ba zai taso ba, ai ba zai zo bakin sa ba wannan har abada. Saboda haka fa kadhalika ma hum bi mustajibina, gumaka ba za su amsa musu ba, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, lalle bautar kafiri da yake wa gumaka wato ko kuma addu'ar da kafiri yake a gurin gunki ba wani abu bace, illa fi dalalin, face yana bata wa kansa lokaci ne, ad-dalal mana ad-daya, to zarta yana kurin bata wa kansa lokaci ne, domin gunki bai amfana wa kansa komai ba ma, balle amfana mai bautarsa wato mai bautarsa wani abu. ubangiji a wani wurare ya bamu labari a cikin alqur'ani Allah ya ce wa in yasluhum zubab la sanqidhuhum min idan na'am
insha Allah sanqidhuhum
yawa idan aka shafa wa gunki mai yana sheki don suna shafa masa mai sai kuda yazo ya hau jikin gunkin yana cin wannan man to yanzu gunkin wato wannan man da kudan yake cewa ba zai iya kwacewa a wajen kudan ba ba zai iya koran kudan ya hana shi cin wannan man da yake ci a jikin sa ba ma kare kenan da ufa talib wal matlub din kenan shi wanda ake bautawa shi ma hada rauni domin ba zai iya amfana da kansa komai ba ya kasa koran kuda a jikin sa ma balle kuma ya amfana mu wani kare kenan shi mai bauta yayi rauni wanda ake bauta masa ma wato ya rauni saboda haka ubangiji ya ce wa madu'ul kafirina illa fi dalal lalle bautar da kafirai suke maguma ka ba wani abu bane wato sai to zarta wallahi yazidu
wallahi yazidu ma min samawati wal ardi sa'an wa karahan wa zilalu hum bil ghudwi wala
sal
wala zarabu wala sal
na'am ubangiji ya
sama hike ne
wallahi yazidu ma fi samawati wal ardi idan su mushrikai sun kisi sujada wa Allah su yi masa bauta in sun kisi masa bauta su yi masa sujada to su ji yazdudu man fi samawati wal ardi duk abin da yake cikin saman nan yana yi wa Allah sujada wa man fi ardi duk abin da yake cikin kasan nan yana yi wa Allah sujada dauka wa karha ko dai bisa sare wa karha ko kuma a dole yawa ko bisa sare da zabin su shine irin sujada ne masu imani kenan wa karhan ko kuma ababin tilas kamar munafukai wato saboda jin tsoron takwabi kar a yake su sukan yi wa Allah sujjada ta hanyar bin manzon Allah ay sallah a masallaci duk da cewa wato wannan sallan suna yin ta ne saboda jin tsoro ubangiji yace wa zilaluhum wato bil guduwi wal asali sujjada su da suke yi bil guduwi safiya ne wal asali da kuma wato marece na'am
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذ من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي السميع والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
والظلال ai inuwa ne jam'i ne na nazillu zilal din ka san mutum in ya sulmiya zai sujjada to inuwa sai ta tafi shi yasa ubangiji ya sifanta da inuwa ma'ana sujjada su da suke ma'ana karkatan inuwar su safiya da marece da safe suna bautawa Allah da marece kuma suna bautawa Allah hatta kafiri yana yi wa Allah bauta amma shi nasa ba ta da amfani yasa ubangiji ya ce karha ne yake shi yana yi ne a babin tilas sannan kuma mu'minai sune suke tau'an suke yi bisa wato sare kuma sune ibada su take amfanan su ubangiji yace wal ka ga ya musu ya muhammad ga mutananka man rabbus samawati wal ardi wane ne shin kan wato ubangijin samai da kasai waye ya halicci samai da kasai qulillahu wato za su ce maka Allah ne idan ma ba su amsa maka ba qulillahu kace Allah ne domin babu wani wanda yayi halitta sai Allah kuma wannan shine amsar hata a bakin kafiran shi yasa malamai suka ce kafirai ma sun yarda da tauhidin rububiyya sun yarda Allah ne mai halitta amma inda dama ake rigima da su a wajen wato bautar ubangiji ne ba su yarda wanda ya halitta nan shi kadai ya cancanta a bauta masa ba a sun yarda a raba wani ma amma fa an zo waye halitta za su ce Allah ne halitta waye halicci rana Allah ne waye halicci wata Allah ne waye halicci samai Allah ne waye halicci kasai waye halicci kaza komai sun yarda Allah ne wannan kan babu rikici a ciki to amma kuma waye ya cancanta shi kadai ai masa bauta ba za su ce mai wannan halittar ba a shi ya cancanta ai masa sannan kuma ai wani ma ya cancanta ai masa to wannan kuma shine dama ai wai inda gizo yake sakar kenan shine ubangiji ya ce ka tambaye su wa laka ce musamman rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin samai da kasai kamar halicin su qulillahu in ba su baka amsa ba ma qulillahu kace Allah ne ma'ana ilmi quluhu la jawaba gairuhu babu wata amsa an banda Allah ba to kace musu wato wal afattakastum min dunihi awliya shin kuma kun yarda Allah shi halicci sama da kasa kuma ku riki wasu masoya ko ma bayan Allah gumaka wanda kuke bauta musu kuna bauta musu ku sani su wa'annan abin bautar la yamlikuna li anfusihim nafan ba sa ma jawo kansa amfani ko mi gunki sai a masa in an shafa masa mai aka yi kuraye 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 hada darni ba zai iya wanke kansa ba sai an zo an wanke shi kaga ba zai jawo kansa amfani ba kenan in an wanke shi an shafa masa mai ba zai kuma wala daran ba zai kuma ije wa kansa cuta ba ba zai hana kura ta zo ta jibgu a jikin sa ba ba zai hana koda kuma ya zo ya bi shi ba saboda haka sai an masa wanka an fesa masa tilari an saki shafa masa mai Allah ya ce wayannan da kuke bautawa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala daran ba sa mallaka wa kansu amfani ba sa kuma ije wa kansu wato cuta wa taraktum malakuma wato kun bar me amfanar da ku me kuma ije muku cuta shine Allah kun zo kuna bautawa gunki ubangiji ya ce kul ka tambaye su ka ce musu hal yastawil a'ma wal basir yanzu shin a hada makafo da me kallo a hada su a ce wannan sun yi daidai wato shine kamar mumini da kafiri am hal tastawiz zulumatu wal nur wal nur ko kuma za a hada wato duhu wal nur da haske a ce wannan sun yi daidai shine wato az-zulumatu da fai shine aka ce kafirci kullun in za a kira kafirci alqurani da duhu ubangiji yana kiransa da sigar jam'i ne az-zulumat wato ana kiran saboda shi kafirci din kala kala ne yawa za ka samu ko da hatta masu bautar goma kan ma za ka samu kala kala ne wani yana bautar rana wani yana bautar wata wani yana bautar dodo wani yana bautar zai sassaka gunki na itace wani ya sassaka gunki na dutse kowa da wani zai bauta bijimi kowa da irin abin da zai bauta masa saboda wani zai tabbauta wuta saboda haka kowa da irin abin bauta sai shi yasa sai ya zo da sigar jami wato da fai kenan na kafirci shine ubangiji yace am hal tastawiz zulumatu shin da fai na kafirci sai daidai wan nuru da wato haske shine wato imani shi imani ɗaya ne ubangiji yace amja'alu lillahi shuraka
khalaqu khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul huwallahu khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar
ubangiji yace ni kamar ringin nake ji na waya ji cancance ne wani ubangiji yace amja'alu lillahi shuraka ko dai su kafirai ja'alu lillahi shuraka suna sanya wato abokin shirka ne ga Allah su dai kullun sun zabi su sawa Allah abokin shirka duk da shi ya halci sama da kasa kuma sun fada shi ya halitta wato sun sanya shi wato sun sanya masa abin shirka wato ka kalkihi wato kamar abin da Allah ya halitta yanzu ubangiji shi ya halicci sama da kasa ya halicci ruwa ya halicci wato rana ya halicci wata ya halicci komi sannan sai ka dauka cikin abin da ubangiji ya halitta din nan ka dauki wani abin da Allah ya halitta sai ka sanya shi a matsayin abun bauta tare da Allah din Allah ya ce fatashabahal khalqu sai ya zama wannan abin da kake shirka da shi din ka kamanta shi da Allah mai yin halitta ban gane ko sai ubangiji yake cewa amja'alu lillahi shuraka su dai kafirai ko sun sanya wa Allah abokan shirka ne khalaqu ka kalqihi suna rayawa cewa waɗannan abokin shirkar abokan shirkar su ma suna yin halitta irin halittar Allah fatashabahal khalqu alaihim balle su rikice abinda wannan aya take nufi kafirai sun dauki gunki suna bauta masa a matsayin wato Allah sai ubangiji yace su yanzu mushrikan da suka dauki wannan gunkin suna bautawa Allah shin su yanzu gumakan nan su ma sun yi halitta ne sun halicci sama da ƙasa sun halicci wata sun halicci rana sun halicci taurari balle a ce su masu bautar nan sun rikice ne sun kasa gane menene halittar Allah menene halittar gumakan ina ga mun gane ko shine ma'ana fatashabahal khalqu alaihim yanzu aka ce kai ka halitta motoci ka kera motoci ni ma na kera motoci an zo an baza su yanzu an zo ba da sakamako waye ya fi kera mai kyau an zo an cakuwa motocin nan nawa da naka iri ɗaya fentin su iri ɗaya kalar su komin su iri ɗaya mai bayarwa dole zai tambaya ya ce ni wanne ne wanda Allah rama ya halitta ya kera wanne ne wanda ni na kera to kaga sai na yi bayani kai ka yi bayani amma shi wanda zai tantance ya bada kyauta a wanda ya fiye kira mai kyau ba zai iya ganewa ba to shine ubangiji yake zargin masu bautar gumakan nan yace shin ko su gumakan da ake bauta musu ma sun yi halitta ne irin halittar Allah ta yadda su masu bautar sun rikice ba su gane menene Allah ya halitta menene gumakan suka halitta ba shi yasa suke musu bauta ina ga mun gane ko yawa ubangiji yana zargin su cewa idan hankalin su yake da su kasa tantancewa abin da Allah ya halitta da abin da gumakan suka halitta balle ma gumakan ko ba su halitta komai ba balle ma a ce za a yi muqarana da abin da suka halitta da abin da kuma ubangiji ya halitta shine Allah ya ce wato amja'alul lahi shuraka ko dai dalilin da yasa suke yi wa Allah shirka suke bauta ma gumakan nan khalaquka khalqihi gumakan sun musu halitta ne irin halittar Allah fashabal khalqu alaihim sai suka rikice so kasa gane halittar Allah da halittar gumakan saboda haka fataqidu istiqaq ibadahum sai suka kudirce eh lalle gumakan nan ma saboda sun yi halitta sun cancanci a bauta musu bi kalke saboda halittar tasu ai laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka yake ba wala saykul ibadatu illa al-khaliq babu wanda ya cancanta ai masa bauta sai Allah wanda yake mai yin halitta qulillahu khaliqu kulli shay a karanta ubangiji yace kul kace musu Allahu khaliqu kulli shay to ku ji Allah shi ya halicci komai Allah ya ce kulli shay'in komai domin dan adam in an aife shi babu komai a cikin hannunsa sai gumi da gumi yake fitowa daga cikin mahaifiyarsa kuma waɗannan ɗan adam din su ne suke yin bauta kenan duk abin da suka mai abin bauta a gidan duniya suke bauta musu a gidan duniya suka same su ashe kenan Allah ne halicce su in dutsin suka sassaka suke bauta musu su suka sassaka dutsin ai ba da dutsin suka zo duniya ba imma ba su gane cewa su halittar su ake ko ba halittar su akai ba to amma dai dutsin da suke bauta masa ba su san dutsin ai ba shi yake kansa ba haka kuma bishiya da suka yanke suka sassaka suka mai da ita mutum mutumi na gunki suke mata sujjada ai bishiyar ba ita ce kanta ba sanan su suka sarrafa ta to waye halacci bishiyar waye halacci gunkin ranar da suke bauta waye halacce ta waye halacci bijimin da suke bauta masa wutar da suke bauta waye halacce ta kenan ashe Allah shi ya halacci komai la sharika lahu fi khalqi kuma ubangiji ba shi da abokin wato shirka a cikin halittarsa fala sharika lahu fil ibada kenan ashe bai cancanta kuma hada shi da wani a wajen bauta ba wa huwal wahidu shi ɗaya da tilo ba shi da na biyu alqaharu shine mai rinjaye li ibadihi gaban ga wato gabayin sa anzala minas samai ma
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ما تملأ السد زود الرابية ومما توقدون عليه في النار ابتغاء اليتيم ومتاع زود مثل كذلك أبدر الله الحق والباطل وأما الزبر فاذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك أبدر الله الأمثال
نعم وبنجي سبحانه وتعالى يا سبب مثالي فكان قسكي هذا كريا فكان كافرتي da imani menene imani menene kafirci Allah ya ce anzala minas samai ma'an ubangiji shi ya saukar da ruwa ruwa mamakon ruwan sama wato daga sama mun san dai mamakon ruwa ko in an ce mamako mun san ruwa in ruwa ya zama shine wato alma'ul garis ruwa ya zama wato ya zuba kama da bakin kwariya shi ake cewa mamako ubangiji ya saukar da mamakon ruwan sama fasalat audiyatun biqadariha kowane magudanar ruwa suka cika gurgurdan girman magudanar ruwan kowane lambatu ya cika gam idan lambatu ya cika ko kuma wato wani kwazazzabo na ruwa ya cika da ruwa yana tafiya ai ba ruwan ne kadai yake tafiya a kansa ba ko akwai abubuwa da yake diba tafi da su shine wato ubangiji ya ce fasalat audiyatun biqadariha sai ya zama wannan kwazazzabo ya debi ruwa gurgurdan cikin sa fahatamala saidu zabadar rabia sai wannan wato kwazazzabo sai ya tafi da ruwa ruwan samansa da kumfa da kuma wato datti akan ruwan mun gane ko zabadar rabiya da kumfa wanda take ita kuma kumfa kullun akan ruwan take bi shine waiwai a aliyatun alaihi tana sama ma huwa ala wajhihi min qadarin wanai duk abin da ruwan ya same shi akan kasa zai share shi ya tafi da shi zai share ya tafi da shi ubangiji yake cewa to idan wannan ruwan ya tafi zai tafi da abubuwa da yawa yanzu ruwan nan da yake kasa shine asalin ruwa mai kyau shine ruwan da mai ɗiban ruwa ya sha yake nema, mai ɗiban ruwa ya bayan dabbobinsa yake nema, mai ɗiban ruwa ya bayan gonakinsa yake nema. Wannan kumfar da tefu in ruwan ya tsaya ya daina gudu ta tsaya da dattin da komi, kuma sai ya koma bakin gaba, sai ya koma bakin gaba. Menene zai saura? Asalin cikin lambatun shine asalin ruwa. To wannan shine kafirci haka yake, zai zo fu ya ɗebo abubuwa da yawa. Shi yasa ma aka kira shi zulumat, aka kira shi aka siffanta shi da diffai. Zai ɗebo abubuwa da yawa, amma ƙarshen tafiyar kafirci sai ya koma. Ranar lahira babu wanda za a auna masa aikinsa irin nauyin da za a bada sakamako, sai mai imani. Sai mai imani. Wancan aikin ko an bada sakamako, to mummunan sakamako za a bayar. Me aikin zai yi guri ina ma da ba auna masa wato aikin nasa ba. Ubangiji ya ce wa mimma tuqiduna alaihi finnari, ruwan ya tafo da abin da wato ake amfani da shi wajen furawa a wuta. Ma'ana kenan idan kogi, babban kogi ya tafi, yakan tafi da wato albarkatun ƙasa na cikin kogi. Akwai su jauhari, wato su lu'uli, su zinariya, su azurfa, su tagulla, duk wannan a cikin albarkatun ruwa ne da ake ɗiban su wato a ƙasa. Ubangiji ya ce shi mutumin da yake neman wannan albarkatun ya yi amfani da su, ba zai damu da wannan dattin da ya taho a kan ruwa ba. Ko kuma misalin mutumin da ya ɗauki dalma ne, maharbi ne ya ɗauki dalma, ya je ya sai tsohon batirin mota ya narka shi. Lokacin da yake dafa shi nan yake narkewa, akwai kumfa da za ta taso sama. Wannan menene? Dattin ne wanda ƙarshenta wannan ya haɗe shi zai iya zubar. To wannan shi ne yake daidai da kafirci. Menene zai zauna a cikin a ƙasa wanda shi maharbi zai amfani da shi, ko kuma wato dalma da mai ƙere-ƙeren da dalma zai amfani da shi, shi ne asalin ruwan dalma ɗin na ƙasa. Shi ne kamar mai zigazigi ne ya sa ƙarfe a wuta, yana masa zigazigi, yana masa zigazigi. Duk wannan abin da ya taso a kan ƙarfa nan, wannan dattin ƙarfe ne. Dattin ƙarfe ne. Asali abin da ya riƙe wutar, wanda za a dake shi ya jure duka, shi ne ƙarfa. To wannan shi ne bambanci tsakanin imani da kuma wato kafirci. Shi ne Ubangiji yake cewa wato su masu neman abin amfani a cikin wato albarkatun ƙasa za su cire abin da suke neman amfani da shi wajen narkawa su yi ado. Shi ne iftiga alhiliyati, masu neman abin aro au mata'in, ko kuma wato wani abin da za a yi amfani da shi, kamar yin kore, kamar yin ludiya, kamar yin cokala, ko kuma kayan wuya na ƙarau wanda ake amfani da shi da albarkatun ƙasa, abin da ake fitarwa a cikin ƙasa na zinariya da azurfa. Wato in an Ubangiji ce zabadu musulu, shi ma in an dafa shi, shi ma irin wancan ruwan ne zai yi kumfa. Kumfan nan ta sama duk da tinis ɗebe ta za a yi zubar, na ƙasan ake amfani da shi. Kamar da shi ma ruwan sama, an danna mamakon ruwan sama ya cika lambatu zai ɗebo da ti. To shi ma dattin zubar da shi ake na ƙasar ruwan ƙasar shi ake amfani da shi. Shi ne Ubangiji ce kazalika. Kamar da muka saba muku wannan misali kashi biyu. Misalin ruwa, mamakon ruwan sama da ya cika ƙasa ya bi lambatu da kwazazzabo, da kuma misalin mutumin da ya ɗebo albarkacin ƙasa ya narka. To dattin da yake sama da zai zubar, wannan shi ne wato alaman kafirci. Sannan na ƙasan da zai amfani da shi ne wato alaman imani. Kazalika. Kamar da muka saba muku wannan misali, yadribu Allahul haqqa wal batil, Allah yake wato saba misalin gaskiya da kuma wato ƙarya. Fa amma zabadu, amma wannan kumfa da ta tafo a kan ruwa, ko kuma da aka wato fura ana dafa zinare da azurfa ko dalma, kumfan nan da ta taso sama, Allah ya ce fa yazhabu jufa'an, wato su ɗebe su za a yi su tafi a banza, ba su da amfani. Wa amma ma yanfa'un nasa, amma abinda zai amfani mutane shine ruwan nan da ya zauna a cikin lambatu ko a cikin kwari, ko kuma wato wannan kayan albarkatun ƙasan da aka narka na zinare ko azurfa ko kuma dalma. Fa yamkusu fil ardi, shi zai zauna a ƙasa, wato zai zauna dan a dauka a yi amfani da shi. Kazalika yadribu Allahul amsala, kamar dai haka Ubangiji bai gushe ba, yake saba misali domin ku da ake gaya muku misalin nan ku hankalta ku gane menene gaskiya, menene wato ƙarya, menene kuma kafirci, menene kuma wato imani. Na'am.
للذين استجابوا لربهم الحسنى
نعم
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
نعم
أولئك لهم سوء الحساب
ومأواهم
جهنم وبئس المهاد
الله يأتي للذين استجابوا لربهم وأن كان سوكا يدا suka amsa kiran ubangijin su mu'minai ne wanda da suke aikin sabo suka ji ba kyau suka daina ko kuma a kafire ne wanda suka ji ayoyin Allah suka yi imani suka bar kafirci su kam wato suna da alhusna shine wato aljanna Allah zai ba su alhusna shine aljanna wato suna da lilladhina istajabu li rabbihimul husna wanda suka amsa kiran ubangijin su bari na bari ina yi suka suna da alhusna shine aljanna walladina lam tajibu lahu duk wanda basu amsa ubangiji kiran ubangiji ba kuma basu amsa masa kiran sa ba sune kafirai ubangiji yace law anna lahum ma fil ard jami'an da ranar lahira za a ce duk duniyar nan tasu ne duk abin da yake duniyar nan nasu ne mallaka su ne wa mithluhu ma'hu kuma ma a karan nan ka musu ma a ce da wata duniya ma irin wannan duniyar cike da arziki shi ma nasu ne kuma su mika dan su fanshi kansu daga azabar ubangiji Allah ya ce laftadu bihi ba za a karba ba ai sai an karba ba kafin a fanshe su ko to ba za ma a karba ba balle a fansa ai wai in ka zo sayan abu ne ka zo kace ina so a sayar mu wannan abin sai aka ce ba na sayarwa bane kage yanzu maganar kudi ma ba ta so ba maganar kudi ma a zan kara a rage mu duba ta so ba domin tun a farko ma an ce ba na sayarwa bane to da za Allah zai ba su arziki cikin duniyar nan kuma ya zama suna da wata cikin duniyar nan na arziki dan Allah ya karba cucin azabar da za a yi musu a lahira Allah ya ce laftadu bihi ba za a karba ba ma balle wato a fanshe su da shi ulaika lahum su'ul hisabi wadannan ranar lahira suna da mummuniyar hisabi wato shine almu'akkidatu bi kulli ma amiluhu mummunan hisabi a lahira shine duk aikin da mutum ya yi aikata shin nan Allah zai kama shi da wannan laifin babu abin da aka yi mutum yafiya babu abin da aka kankare wa mutum babu abin da aka kawar da kai babu abin da aka gafartawa mutum bai yi wani aiki na alkhairi a sanidiyar sa an kankare masa wani laifin sa ba duk laifin da mutum ya aikata an rubuta shi to ina mutum zai tsira shine malaiki cewa za a kama su bi kullu ma amiluhu dukkan abin da suka aikata wato la yughfaru minhu shay ba za a gafarta musu komai a ciki ba wa ma'awahum jahannamu makomasu ta jahannama ne wa bisal mihadu wato tir da shimfida wanda aka yi shimfida ta wutar jahannama wanda za a sauki dan ta Allah kiyaye mu na'am
ahaman ni alam annama unzila ilayka min rabbikal haqu kaman huwa amiya
na'am
innama tadhakkaru ulil albab
ubangiji yace afaman ya alam shin wato shin afaman ya alam shin yanzu shin wanda ya sani annama unzila ilayka min rabbikal haqu cewa alqur'anin nan gaskiya ne ubangijinka ne ya saukar da shi an saukar da alqur'anin daga wajen ubangijinka shin ka hada shi da wato kuma fa amana bihi imani da shi ka hada shi da kaman huwa ama mutumin da yake makahu wato makanta anan shine tarashin gaskiya abi ba makantar idanu ba kullun alqur'ani in yace makahu kurma makahu kurma yana nufin makantar zuciya ne yana kuma nufin wato kurmantan ba kurman kunne bane kurman zuciya ne ya zama zuciyarka bata ji gaskiya ba zuciyarka bata ga gaskiya ta bi ba saboda haka Allah ya ce shin wanda yake da ilimi ya san cewa Allah ne saukar da alqur'anin nan kuma yayi imani da shi kaman huwa ama a hada su da wanda yake makahu shine wanda bai san Allah ne saukar da alqur'anin ba ko kuma an saukar ya sani amma ya kafirce ma alqur'anin innama yatadhakkaru ulul albabi ubangiji yace abin sani dai masu daukan wa'azi sune masu hankali lalle kafirai wato ba su da hankali na'am
alladhina yufuna bi hadillahi wa la yanquduna al-mithaq
alladhina
yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakshawna rabbahum wa yaquna su'a al-hisab
alladhina
sabaru tiga wa ja rabbihim wa aqamu salata wa baqu mimma razaqnahum سرًا وعلانية ودرعون بلها سانة سيئة أولئك لهم عقوبة الدين
وبنجي يتي والذين يسلون ما أمر الله به وإن كان ما سوء إيمان النام دع الله يتي ما سوني ما سوء هنكلي إنما تذكر أولي الألباب أبين سيني ما سلوه كان وعزي سوني ما سوء هنكلي وكما ميتنبيع نيتي يا أبنجي سوء ما سوء هنكلي سيمو تنجي كوينة تكي shine ubangiji yace walidin yasluna ma amara la bihi an yusala masu hankalin nan da Allah ya yabe su sune wadanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar wato na daga zumunci kenan suna yin imani sannan suna sadar da zumunci wato tsakanin sa da mu'minai da kuma tsakanin sa da dangi wayakshauna rabbahum kuma suna jin tsoron azabar ubangijin su kullum suna roƙon Allah ya kiyaye su azabar wuta wayakafuna su alhisabi kuma suna jin tsoron mummunan hisabi yasa suke tsayawa suke kokarin yin aiki mai kyau idan shedan ya dauki kafarsu sun yi mummunan aiki za su yi kokari su istighfari su tuba da niyyar ba za su koma ba sannan kuma su matsa kafin su sake yin wani mummunan aikin sai sun sake yin kyakkyawan aiki saboda mi saboda idfa billati hi ahsan in kai mummunan in kai aiki na laifi to kai kokari in ka tubo Allah kafin ka dada wani laifin yi kokari kai wani aiki mai kyau yawa domin ka mai wancan gurbin wancan mummunan aikin da kai to wayannan sune masu hankali sannan har yanzu ne Allah ya ce walidina sabaru sune masu yin hakuri akan bin Allah suna da hakuri wajen yin sallah su yi ta a nitse su yi ta a hankali ba an su zo sallah hankalin su yana shagunan su ba hankalin su yana kasuwar su hankalin su yana gona ko yana gurin aiki ba a guguje mutum zai rufe shago a guguje bubuga sallah saki koma je bude shago sukan yi hakuri su sallah mai kyau a nitse su bi Allah su je su sallar jami'i ba mutum yayi sallah a kofar gidansa ko kofar rumfarsa ba zai yi hakuri ya taka daga gidansa ya je masallaci ya sallar jami'i kuma kowace sallah ba zai ce ya gaji ba to kaga wannan shine hakuri akan bin Allah sannan su yi hakuri idan jarabawa ta same su ciwo ne a jikinsa ko ciwo ne jikin iyalansa ko Allah ya taba masa dukiyarsa ne ta hanyar asara ko rashin samun riba kasuwanci ko kuma dai wata jarrabawa ta sauka akan dukiyarsa ko iyalansa ko lafiyarsa ya zama zai yi hakuri shine as-sabru alal ma'siya was-sabru alal bala yana son saban Allah yayi hakuri ya daure zuciyarsa kada ya saba wa Allah tunda ya san Allah ya hana to wannan hakurin yayi shi kuma ya zama yayi shi ibtiga a wajhi rabbihim don neman yadar ubangiji yayi wannan don neman yadar ubangiji yayi wannan ba dan neman wani amfanin duniya ba wa aqamu salata kuma sai yayi kokari wajen tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma yayi kokarin ciyarwa cikin abin da Allah ya bashi na daga dukiya zakka ne ko kuma a sadaka ce ta tadawai zakka ta dole ta farilla akan dukiya ko kuma sadaka ta tadawai ya rika ciyarwa cikin abin da Allah ya bashi wato sirran aboye wa alaniyatan da kuma a fili in bukata ta zo na ka bayar a fili ka bayar in bukata ba ta zo ba kai kokari ka bayar a boye ko kuma sirran alaniyatan sirran malami suka ce sadaka ta tadawai sadakan da zaka yi ba na dole ba ana so ka boye ka boye ta yi da hannun hagun dinka ma kare sai mai hannun dame mika saboda kauce mariya kar ta shiga cikin aikin ka ta bata ma aiki wa alaniyatan ko kuma ba da sadaka a bayyane shine zakka domin mutane su yi ma shaida eh wane yana fitar da zakka ka ba da dukiyar kuma duk wanda ka baya ka ce masa wannan sadaka ce ta zakka ta aiko maka to ya san yanzu kai kana daga cikin wanda Allah ta'ala ya zabe kai dan ka maka abinda har ya isa ka fitar da zakka ba a ba da zakka a boye ba a ba ruwa a boye ba za ka ba mutum ka ce kai shiru kar a ji ba saboda kai ba ka so a gane kai mai kudi ne ai mutane su gane indai mutum har ka mallaki nisabi komin boyewar ka sai Allah ya bayyana ka a mutane to kaga boyewar kuma sai ya sa mutane su yi maka mummune shaida ya zama bayan ka mutu mutane suna cewa ai bayya ba da zakka ai bayya ba da zakka to kaga wannan mummune shaida ne ko kana bayarwa mummune shaida ne domin Allah yana karban shaidun mutane da suka yi wa mutum bayan mutuwarsa dan haka manzon Allah ya faɗa antum shuhada'u lillahi 'alal ardh kuni shaidun Allah bayan kasa saboda haka ana so mutum ya wani lokacin malamai suka ce hatta sadaka ta tadawai ma idan kai kana da jama'ar da suke koyi da kai to ta tadawai ma ka bayyana dan ka koya wa mutane yi dan ka koya wa mutane ai koyi da kai akan aikin alkhairi amma a zuciyarka kai kokari ya zama ka yadda ba ka bayyana dan ayebe ka bane a ji a fada a ka bayyana dan ai koyi da kai ne wato a rukai to shi yasa wani lokacin irin wannan aikin alkhairin wani yake da bukatar bayyanawa saboda mutun in ana koyi da shi to in ya bayyana din zai sa mutane kuma su ma su yi koyi amma in ba dan haka ba to a koyi din shi yafi alkhairi shine ubangiji yace wato wa anfaqu ku ciyar cikin bin Allah mimma razaqnahum abinda muka su ciyar abinda muka azuta su sirran wa alaniyatan aboye da kuma bayyane wa yadra'una bil hasanati sayi'a kuma su iya kokari kullun su ije mummunan abu da kyakkyawa idfa billati hi asannin kenan wa yadra'una sayi hasanata wa yadra'una bil hasanati sayi'a su ije da kyakkyawa mummuna in an maka mummunan abu kai yafiya ka kauda kai kai hakuri idan mutumin nan da ya bata maka kana taimakon sa ka ci gaba da taimaka masa in zaka daure ma ka kunyata shedan ka turbuda fuskar shedan a kasa sai ka kara masa kan abin da kake masa ka bashi naira 10,000 taimako wannan satin yaje yana ta zagin ka duk arzikin ka nan dan abin da ka bashi ma 10,000 ne to wannan satin in ka zo ka bashi 20 nan ma ya korafi wannan satin ka sai ka kara masa ka kada shedan ina jin ka yana yana ta munana maka ba kai kana masa alheri yana munana maka manzon Allah yace idan mutum kana masa alheri shi kuma yana munana maka ubangiji kuma zai ta ci gaba da baka wato karfi a kansa yace ba za ka gushe ba kana da samun taimako na musamman daga wajen ubangiji akan wannan mutumin saboda ka in mutum yana munana maka kyautata masa in ya zage ka ka yabe shi in yaki ma magana imar magana yaki gaishe ka gaishe shi yaki taimakon ka taimake shi ubangiji yana tare da kai zai ci gaba da taimaka maka kuma akan sa saboda haka shi yasa yace idfa billati hiya asan kullun ka ije mummuniyar dabi'a billati hiya asan da kuma kyakkyawar dabi'a saboda haka ubangiji yace wa yadra'una bil hasanati sayi'ata ka ije mummuniyar dabi'a ta jahilci wato bil hasana da kyakkyawar dabi'a ta alhilmu hakuri wato wal azabi sabari ka ije cuta kuma ta hanyar hakuri ulaika lahum uqba dari to kaji alarama masu wannan dabi'a da muka lissafa din nan Allah ya ce suna da uqba dari wani gurin zama a ƙarshen al'amari wanda Allah ya tanada musu uqba dari suna da gida na ƙarshe gidan ƙarshe shine gidan aljanna suna da gidan aljanna shine ai al'aqibatul mahmuda suna da ƙarshe a bar yabo a bar godiya fi daril akhira a gidan wato lahira kamar mutum ya tambaya ce ubangiji menene gidan ƙarshe menene gurin zama na ƙarshen nan sai Allah ya ce mi
jannatu adanin yadkhuluna ha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab
salamun
alaikum bima sabartum fa ni'ma ubadde
kamar mai tambaya ne ce ya ubangiji ka ce wanda yayi wannan abubuwa yana da gidan ƙarshe to ni zan dage tun na yi su to amma menene gidan ƙarshen nan menene uqubar dari gida na ƙarshe gida na gurin zama shine ubangiji ya ce jannatu ba ce ma jannatu ba ba ce aljanna ɗaya ba a aljannai aljannai jannatu ko kuma ka ce gonake ubangiji ya tanada mutum jannatu adanin gonake ne na zama ko kuma wato za a baka gidaje ne na zama yadkhuluna ha shi mai wannan ɗabi'a din wato zai shiga wa man salaha min abaihim da waɗanda suka yi imani daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zuriyatihim da zuriyarsu kenan ashe bayan Allah ya baka gidan aljanna din nan ubangiji don ya ƙara maka jin daɗi za a haɗa maka iyayenka da matanka da kuma wato zuriyarka ƴaƴanka da jikokinka duk saboda aikin da kai Allah zai baka ceton su idan masu wato ba su aikin da za a kai su a gidan aljanna ba amma sun mutu da imani za a baka ceton su za ka cece su shine yace wa illam ya amalu ko da su wayannan ba su aiki ba wato amma za a ba su aljanna din bi amalihim yakununa fi darajatihim takarimatan lahum wanda za a ba su wannan aljanna din za a ba shi aljanna din za a ba mai waɗannan zuriyar ta su saboda girma ba shi takarimatan lahu saboda girma ba shi abun gane ko kenan ashe idan mutun yayi dabi'atu da wayannan dabi'oyi da ubangiji subhanahu wataala ya lissafa mana in ya dabi'antu da wayannan dabi'u ubangiji subhanahu wataala bayan ya bashi aljanna din sai ya faranta masa rai tunda me yayi zaka yi ka ji dadi kana gidan aljanna a ce iyayenka suna gidan wuta kaga ai jin dadi bai cika ba amma a ce jin dadi ga ka aljanna ga mahaifinka ga mahaifiyarka nan ma bai cika ba ga yayanka ga baffanunka ga kawunanka duk Allah ta'ala ya baka ceton su ka ceto su kuna gidan aljanna tare da su ai wannan shine cikakken jin dadi shine cikakken jin dadi shi yasa Allah yace wato jannatu adani ubangiji zai bashi aljanna ta gurin zama yadkuluna ha masu irin wannan dabi'a za su shiga aljanna din wa man salaha min aba'ihim da waɗanda suka yi imani dan sharadin shiga aljanna sai a mutu da imani da waɗanda suka yi imani min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matansu wa zuriyatin da zuriyarsu ko da su ba su yi aikin shiga gidan aljanna din ba mun gane ko amma dai sun mutu da imani wato za su shiga aljanna saboda aikin wannan shi wanda ya yi imani dan nasu ya kununa fi darajatihim za su zama suna Allah ta'ala ya hada masa su a cikin daraja ta karimatan saboda girmama su wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin ga mala'iku kuma suna shigowa ta kofofi su shigo suna taiwa yan aljanna murna a gidan aljanna shine za su shigo min abwabul janna ta gidan aljanna awul qusur ko za su shigo ta sama to wato da gidan aljanna litani ati saboda yi wa yan aljanna din murna da kuma wato faranta musu ne za su na ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda hakurin da kuka yi a gidan duniya da Allah madaukakin sarki yake cewa walidina sabaru wayanda suka yi hakuri ibtiga a wajhi llahi wajhi rabbihim saboda neman yardar ubangijin su suka bi Allah duk abin da yake na wahala a cikin addini suka daure suka yi duk abin da Allah ya hana su suka daure suka hanu to za a ba su sakamakon in sun shiga aljanna din mala'ikun za su na ce musu haza sawabu bima sabartum wannan shine sakamakon shine ladan da aka ba ku sakamakon hakurin da kuka yi a gidan duniya shine bi sabarkum fi dunya wato hakurin ku a gidan duniya za su ce fanima qubadari wato madalla da wannan gida na ƙarshe wancan gida na ƙarshen da ubangiji ya fada din da yace ulaika lahum uqubad dari suna da gidan ƙarshe aka fassara maka gidan ƙarshen mala'ikun su kuma suka ce fanima uqubad dari to madalla wato da irin wannan wato gida na ƙarshe wanda Allah ta'ala ya ba wa mu'minai na'am
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
وبنجي يچه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه amma na magana mu'minai da irin aikin su da irin sakamakon da ubangiji subhanahu wataala ya basu bayan karewar rayuwar su to sai ubangiji ya labarta mana labarin kafirai kuma da suka warware alƙawari tsakaninsu da Ubangiji kowa mu ya dauki alƙawari tsakaninsa da Allah domin bayan Allah madaukakin sarki yayi niyyar da ya halicci duniya da abin da yake cikin ta yayi halitta dan adam da za a zuba a cikin duniyar nan kuma ya tara dukkan halittu a alamin zari yayi magana shi da su babu tafinta dukkan rayukan dan adam sai da Allah ya tara su yace musu alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala duk muka ce eh Allah kai ne ubangijin mu kun yadda na yadda to Allah yace nayi haka ne saboda kada wata ranan kawo ku duniya ku zo ku rayu ku ce ba haka ba to kaga kenan kowa ya dau alƙawari tsakaninsa da ubangiji zai zo ya yi wa Allah bauta to idan ya zo ya ki wannan bautar shine warware alƙawari wannan yana daga cikin abin da waɗansu suke cewa lokacin da aka haifi da za a ganshi hannayensa a dunkule suke ce wannan alƙawarin ne da ya riko a gurin Allah amma da yazo fara shan iskar duniya sai ya saki hannunsa. To amma Ubangiji saboda wato tausayin sa sai ya aika masa manzo yazo ya tuna masa wancan alƙawarin da Ubangijinsa tun alamin zari, domin kada ranar lahira ta yi a ce masa baka bauta wa Allah bai ci ai shi bai sani ba. Saboda haka Ubangiji ya ce walladhina yanquduna ahdallahi, lalle masu warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqihi, bayan sun kulla, wa yaktuna ma amara Allah bi an yusala, suka rika warware abinda Allah ya umarni a sadar na zumunci. Domin a can baya in ba manta ba siffar mu'minan nan, Allah madaukakin sarki da yake cewa yanzu ka hada mutumin da ya yadda alqur'ani Allah ne ya saukar gaskiya daga wajen Ubangiji, ka hada shi da kamar makafo. Allah ya ce inna ma tazakkaru ulul albabi, ko kun tuna wannan karatun, cewa mai daukan wa'azi shine mai hankali. To sai Ubangiji ya ce kamar an ce waye mai hankalin, sai Ubangiji ya ce sune alladhina yufuna bi'adillah, masu cika alkawarin Allah. To nan kuma sai Allah ya ce walladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi, masu warware alkawarin Ubangiji bayan sun kulla. Can mu'mine ne aka yabe su, wanda aka bibbi siffofin su har a ƙarshe Allah ya ba su gidan aljanna. To sai Allah ya kawo mana ɗaya jama'ar su da suka ta suka fara warware alkawarin Allah, wayancan wanda suka wato cika alkawarin Allah ne, dan Allah cewa yayi su ne alladhina yufuna bi ahdillahi, masu cika alkawarin Allah, wala yanquduna almi'ad mithaqa, ba sa warware alkawari, sai yace walladhina yasluna ma amara Allah bi an yusala, su ne wanda suke sada zumunci. To amma anan kafiran kuma sai Allah ya ce walladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi, masu warware alkawarin Allah bayan sun kulla, sanan wayaqta'una, suke yanke ma amara Allah bi an yusala, abinda Allah ya umarni a sadar suna yanke zumunci, bayan kuma Allah ya ce a sadar zumunci. Sanan wayufsiduna fil ardi, suna tafiya cikin kasa da barna, suna kafirci suna sabo, ulaika lahumul la'ana, sai aka ce waɗannan su wayancan aka ce lahum uqubad dari, suna da gida na ƙarshe na aljanna. Wannan kuma sai aka ce lahumul la'ana, suna da tsinuwa, suna da la'anta. Ma'anar tsinuwa shine nesantar da mutum gabarin rahmar Ubangiji, shine ma'anar la'ana. Ma'ana shine albu'du min rahmatillahi, a nisantar da bawa gabarin rahmar Ubangiji. Allah sai ya ce walahum su'ud dari, su kuma suna da mummunan gida. Wancan kuma aka ce walahum uqubad dari, suna da gidan zama, suna da gidan zama. Wannan kuma aka ce walahum su'ud dari, suna da mummunan gida. Shine al'aqibatu sayyi'a, suna da mummunan ƙarshe a gidan lahira, ita ce wutar jahannama. Allahu yabsudu rizqa,
Allahu yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya bil akhirati illa mata.
Na'am, Ubangiji yace Allahu yabsudu rizqa liman yasha, Ubangiji shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama. Wa yaqdir, haka ne, wa yaqdir kuma shi yake kuntata mu wani. Kullum wani in ka gani sai ya nema abin da zai ci, kuma bawa ne na Allah, mai bin Allah, amma kullum bashi, kullum sai ya nema. Wani kuma kafiri ne, amma Allah ya bashi ya bashi ya bashi, ko ko mai sabo ne, Allah ya bashi ya bashi ya bashi. To Allah haka yake, in kyauta ta duniya ne, shi Ubangiji yakan saki baiwarsa ne kurin abayi, ba a tantancewa, ba a tantancewa. Kai ne in ka zo zaka ce wani dan uwana ne, a yan uwan ma wani ya fi kusa da ni, wani kazana ne, wani kazana ne, wani dan garinmu ne, wani dan anguwarmu ne, wani dan gidanmu ne, wani dan kofarmu ne, to kai zaka tantance. Amma Ubangiji shi dubayinsa ne, kuma gida ne na duniya. Saboda haka arzikin yake sakewa, hadiri ya haɗu na arzikin, ya ci da ya saki ruwan, mai rago ya fita ruwan ya dake shi, gwargwadon yadda ruwan ya dake ka, gwargwadon abin da aka samu. Wani kaɗan leƙo kanka, in ya ɗan jiga ka koma, wani ruwan ya jiƙa shi jagab. To haka arzikin duniya yake, kowa da gwargwadon abin da Allah yake bashi. Saboda haka sai ka kana makwabtaka da wani, Allah ya bashi abin babu iyaka, kai kuma gashi kullum fama kake da gari. Haka kuma Allah, haka kuma Allah ya so kai, kuma bai sai wadata ka ba, ko ya ɗebo ya baka, za ka koma yadda kake nan. Don haka Allah ya so shi ya ganka, domin rubutawa ake kowa a cikin mahaifiyarsa tun ran da ya kai kwana 120 za a rubuta masa yawan arzikin sa ko ba zai ke tara ba ko da kwandala sannan ko ba zai kasa samu ba ba zai rasa ko da kwandala ba iya wannan abin da aka rubuta maka in an rubuta maka 100 ba za ka tsaya 99 da rabi ba dole za ka je 100 sannan ko ba za ka je 100 da rabi ba domin mala'ika za a aiko manzo Allah sallam yake cewa ubangiji yakan wato in yayin niyan halitta yakan rike maniyin dan uwanku kwana 40 a cikin mahaifiyarsa sannan sai ya canza ya koma gudan jini kwana 40 sannan ya canza ya koma gudan tsoka kwana 40 43 kwana 120 sai aiko mala'ika in yazo sai ya ce ay rabbi zakarun am unsa ya ubangiji namiji za a halitta ko mace ubangiji sai ya masa wahayi ka halicci namiji ko ka halicci mace ko ka halicci biyu namiji da mace ko halicci duk maza ko halicci duk mata gurgurdan abin da ake niyya a halitta shi Allah da ya gaya masa sai ya halitta sai ya suranta halitta ya ce ubangiji ya tambayi ubangiji me za a rubuta masa nisan kwanansa ubangiji ya ce rubuta masa nisan kwana kaza ko shekara kaza wani cin a ciki zai mutu wani sai ya fito an haife shi ya mutu wani sai ya dan girma wani sai ya tsufa kowa gurgurdan abin da aka rubuta masa na kwanakinsa sai kuma a ce arzikinsa sai ubangiji ya ce rubuta masa arzikin sai a rubuta masa arzikin sama mala'ikan nan ba zai gushe ba inji manzon Allah ubangiji ya nace masa rubuta masa kaza har sai a rubuta masa makomasa zai ce ay rabbi ashaqiyun am sa'idu dan wuta ne ko dan aljanna sai ubangiji ya ce rubuta masa to kaga arzikinka tun ran gini ran zane inji masu ginin tukwade ko kuma in ka bari gini ya bushe ay zane ba zai yi a jikin abun nan ba saboda ka ana tun tukunya tana dan yatta ake mata zane in ta bushe shikenan so saboda haka za a rubuta maka arzikinka zafin neman ka ba zai hana ka ka samu sama da abin da aka yanka maka ba komai zafin neman ka sannan kuma neman ka cikin nutsuwa a hankali ba zai hana ka karisti abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka ba saboda haka mutum kada ya zargi kansa ya ce yana da yariyar hannu in ya ga yana nema kudi bai taru ba dama Allah bai rubuta ma ba lariyar hannu bane yawa Allah kai saboda haka ka nema cikin nutsuwa ka nema halal ka nema ta hanyar da Allah ya ce ka nema shikenan amma in kace zaka gabar zo yamma zo kudu zo arewa zo ta ko ina zo ka tara kudin ba za ka iya wuce inda aka yanka maka ba zai iya yiwa kuma a wajen taro ta ko ina din nan ka taro abin da yake ma ba halal ba to kaga sai kuma ka fuskanci bincike a gaban Allah saboda haka ubangiji shi yake da wata da yasa yace Allahu yabsutur rizqa amma sunna ne ta Allah kuma sama ba za ta hadiri ta ruwan kudi ba sunnar Allah ne sai na fita da kuma girbi inje ne sassabe in gyara gona wani ya tafi lambu wani ya tafi kasuwa wani ya tafi office kowa sai ya fita ba za ka kwanta a daki kana Allah bani kudi Allah bani kudi Allah bani kudi sai a ce mutum ya samu tabuwa sai a kinkin mutum sai gun masu rukiya don ba sunnar Allah bane fita ake a nema shine sunnar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wanda zai addu'a amsa masa a bashi kudi yana kwanta a daki ai baya manzon Allah amma ya yi kiwo a mutanen Makka suna biyan salada ya yi kiwo ya yi kasuwanci Hasham dole a fita a je a nema sunnar Allah ne sai an yi gumi an nema kuma wannan ya fi annabawan Allah manzon Allah yake ya yabi annabi wani annabi ne kafinta annabi Dauda ya ce la ya'kulu illa min amal yadihi manzon Allah ya yabi annabi Dauda ya ce annabi Dauda baya cin abinci sai da gumunsa duk inda ka kawo masa taimako ko sadaka sai dai ba wani amma gumunsa nan shi zai ci saboda ya fi kusa da halal ya fi kusa da halal kuma Allah yana farin ciki da mutumin da zai je gumi ya nema wani sahabi ya damu manzon Allah da roko manzon Allah ya ce duk abin da yake hannuna duk abin da Allah ban zan iya baka ya ce ka sani mafi alkhairi shine mutumin da zai dauki igiya daga tari ya tafi bayan dutsenan nan na Madina ya je ya saro itace ya zo ya sayar ya ci da guminsa ya fi alheri sama da ya je yana bin kan mutane yana roƙonsu su bashi ko su hana shi saboda haka musulunci yana kwadaitar da mutum ya nema mutum ya zama mai neman halal dinsa shine muminin kawi mumini mai karfi manzon Allah ya ce dukansa alheri ne amma muminin da'if mumini mai rauni kullun sai dai a bashi yace rayuwarsa alkhairin ta kadan ne saboda haka ubangiji shi yake shimfida arziki kowa ya je nema a taskar Allah mali ban san inda zan fita injin samu ba da nan san sai in tafi gurin kai tsaye injin debo saboda haka dole ka fita kai bige bige baka sani ba aina Allah aje arzikin ka fita ka nema ubangiji yace Allahu yafsutu rizqa liman yasha ubangiji shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdiru ya kuntita a wanda ya ga dama wa farihu fil hayati dunya su kafirai ganin Allah ya ba su duniya farin ciki kurin suke da rayuwar duniyar nan ita suka sani saboda abinda suka ga sun samu na arziki ba su san kuma da ubangiji ya dauki duniyar nan da daraja da kafiri ba daraja da ta kai fifiken sauro haka manzon Allah ya ce da ubangiji ya dauki duniyar nan da daraja ta kai fifiken sauro da Allah bai ba wa kafiri mukuruwar ruwa ɗaya sha ba amma duniya ne sai a baya amma a lahira ai ba zai samu ba to wannan rahmaniya ne na ubangiji to amma kafirai da suke murna Allah ya ba su duniya Allah ya ce wamal hayatu dunya fil akhira illa mata in ka auna rayuwar duniyar nan da jin dadin ta cuce rayuwar lahira da jin dadin ta yace rayuwar duniya ba komai ne illa mata sai kamar kurin kashi abinci yanzu nazo na sai goran dan bunci na baka ka dan tauna kai ka tsinka yawunka sai kamar wannan shine almata dan jin dadi dan kada wanda da kaji shi zai kare kafin ma kai nisa zai kare haka ubangiji ya auna yake fada rayuwar duniyar nan yace wamal hayatud dunya fil akhirah rayuwar duniyar nan in ka auna ta a gefen rayuwar lahira ba komai bane illa mata'u ma'ana shi'un qalilun dan abin jin dadi ne dan kadan yanta mata'u bihi wa yasab abinda zaka dan jira shi kadan sai kuma ya tafi abin sa
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي
نعم
قل إن الله يضل من يشاء
نعم
ويهدي إليه من أناب
من يما قالن شوى أوبانجيجي يانا سو باوا مي كارفن هالي من دان الله شي مؤمن قوي باوا مي كارفي شيني وان دي جي بيجي بيجي نيما amma ko ba a ce kar a ba kar da mutun ya zo ya roke kanka hana shi ba ka bashi amma dai in ka bashi kullun manzon Allah ya ce yadul uliya khairum min yadis sufula hannun sama kullun yafi alheri akan hannun kasa domin hannun sama shine mai bayarwa hannun kasa mai karba ne wayannan hannaye guda biyu kullun na saman yafi alheri mai bayarwa to da haka kar a ce ba za a bayar ba amma dai yafi alkhairi kai da kaje ka roka a baka ai ya kamata a ce kai ne ka samu kake bayarwa gagara ka ba da baka ko saboda haka kai din ka je kai wahala ka nema ka bayar ya fa alkhairi da kace kai ne zaka je ka roka a baka amma kuma idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da jarrabawa da dole kai ne za a baka to wannan kuma jarrabawa ce babu yadda za a yi to me zai yiwu Allah ya hana ka lafiyar da zaka nema din yawa kuma yawa yawa mu musamman a kasar Hausa yana daga cikin abin da muke mutum yakan rena arzikin sa yawa shedan yana mana shifta da girman kai mutum ya rena sana'a a wani malami yana ba mu labari a wata rana a Karo ya nuna mana wani katon beni ina ji ne da malanci Janni in bana manta ba yake ce mana wannan gidan asali mutumin da ya shigo gari wallahi tallan gauta da yaji amma da Allah ya sa masa albarka a neman sa wannan benin katon benin nan nasa ne to kaga mu muna ne daina sana'a mutum sai ya ga ba zai yi sana'a ta wahala ba kuma baka sana'a ta wahala ba ko zaka yi walakanci zaka fuskanci walakanci ka je kofar gidan mutum ka tsuguna ya fito ya yi ma fushi ya gaya maka abin da ya ga dama in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka amma in ka je karkare na sana'a tallan fiya watan nan tallan lemo tallan ayaba albarkar da ake so ubangiji da yace shine mai bada alheri ba ruwanka ne mutum sana da talace da iya karfinka yi ta ai abun kunya shine sata a ce kutare waye ai wane ne shine abun kunya wallahi ba ka dauki lebo kana ce a sai lemon zaki ba wannan ba abun kunya bane amma a ce ai waye wane ne kutare shine to wannan shine abun kunya to kar mu rena sana'a mutum ya nema a cikin arzikin Allah tunda Allah ya ce shi yake shimfida arziki to kaje ka nema kar mu biye mai yawan zaman gindin bishiya yawan zaman gindin rumfa yawan wasanni abinda za mu yi kananan bukatun mu yazo yana gagara mu sai mai ta zagi masu kudi mai ta zagi masu kudi ko wahala suka je suka yi suke ta neman abin su ba su ba mu gwaran mai ta baci duk da dai an ce su ba mu ba su ba mu gwaran mai ya baci to kuma mu fita mu je mu nemi abin wanda ya ba su ya fa alheri to ni ina kiran mu kar mu na rena sana'a mu roki Allah ya sa mata albarka inda karka kai tasarrufin gidanka ba wanda ya ji kukan gidanka ai hankalinka ya kwanta menene abun bukata ai rubun asirin shine bukata rubun ba sai an hango gidanka daga nesa ba ba ruwanka
gaskiya
rubun asirin dai inda kullun kana gudanar da hidimar gidanka abincin da zaka ci suturar iyalanka kullun magani kullun makarantar yaranka duk kana yi ba wanda ya ji kukanka ai kakan shikenan asirinka ya rufu ai kai ne dan kwatan anguwarku saboda haka ubangiji yace Allahu yafsidu rizqa liman yasha ubangiji dai wato shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma kuntatawar ma shi yake kuntata ma wanda ya ga dama wa farahu bil hayatid dunya su kafirai suna alfahari da rayuwar duniya ne saboda Allah ya ba su dukiya wa mal hayatid dunya fil akhirah amma an ka auna rayuwar duniya da lahira ba komai bane illa mata sai dan jin dadi kadan wa yaqulu ladina kafaru la unzila alaihi ayatun karanta ubangiji yace kafirai cewa suke yi laula unzila alaihi ayatu min rabbi ina ma shi muhammadin nan da yake cewa annabi ne a saukar masa aya daga wajen ubangijin sa ya annabi musa yazo da sanda yazo da hannu annabi salihu yazo da taguwa waye yazo da kaza waye yazo shi ma yazo da wata aya man wanda za ta nuna gaskiyar annabcin sa kul ubangiji yace kace musu innallaha yudhillu man yasha'u neman aya ba ita bane ai da ayar ma waɗansu sun kareta saboda haka Allah da yana batar da wanda ya ga dama ya batar da shi fala tuguni anhul ayatu shay'an ayar ma an ta zo ba za ta amfana masa komai ba wai hadi ilahi man yunib mal anaba sannan kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wato wanda yake komawa wato zuwa gare shi
allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah
na'am
ala bi dhikrillah tadma'innul qulub
ubangiji yace allazina amanu su masu imani kam wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatan su suna nutsuwa da ambaton Allah da zaran sun ji alqur'ani zaka ji sun nutsu sun yi tsit suna zaune suna jin sakon ubangiji subhanahu wataala ala lalle ku saurara ku ji bi zikrillah tatma'innul qulub zukata da ambaton Allah suke nutsuwa ba da wani ambaton Allah ba in dai zuciya tana neman abun nutsuwa to ta nemi ambaton Allah idan sallah da karatun alqur'ani bai sa ka samu nutsuwa ba a cikin tashin hankalin da ka tsinci kanka to babu kuma abin da ya saka nutsuwa duk tashin hankalin da dan adam ya shiga to in yana neman kwanciyar hankali da hutun zuciya da nutsuwa to ya tafi ya bude alqur'ani ko ya kama sallah manzon Allah idan wani lamari ya dugunzuma masa ne sai ya ce ya bilalu arihina bi salati ka ba mu hutu da sallah ka kira mana sallah mu shiga sallah mu samu hutun zuciya saboda haka idan hankalin mutum ya tashi Allah ya ba mu lakani cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub duk tashin hankalin da mutum ya shiga in yana so ya samu kwanciyar hankali to ya alwala dauki alqur'ani ya alwala shiga masallaci lokacin nafila ne ya nafila in ba lokacin nafila bai bude alqur'ani ya karanta yanzu zai samu nutsuwa tashi dugunzuma hankalin nan daga iyale ne ko daga abokanan nema ko daga waye duk wanda ya tar maka da hankalinka je ka runguma alqur'ani da ka samu nutsuwa Allah ya ce bi zikrillah tatma'innul qulub lalle zukata suna nutsuwa wato da ambaton Allah ma'ana zukatan mu'minai sukan da ambaton Allah suke nutsuwa allazina amanu
wa amilul salihati dubiya lahum wa husnul ma'ab
ubangiji yace allazina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilul salihati suka yi aiki mai kyau sukan tuba lahum wato aljanna ta tabbata a gare su wa husnul ma'ab da kyakkyawar makoma shine wato aljanna din kalmar duba din nan malamai suka ce ana nufin shajaratun fil janna bishiya ce a gidan aljanna yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin ma yaqta'uha mahayin dabba ka hau doki in garma mai gudu zaka yi tafiyar shekara 100 baka wuce inuwar ta ba tafiyar shekara 100 wato baka wuce inuwar wato wannan bishiya ba Imam al-Qurtubi ya kawo hadisai don gani da wannan bishiya ta gidan aljanna da Ubangiji yace masu imani suna da wannan bishiyar a gidan aljanna za su ci daga danta. A yake cewa wato fadin Ubangiji alladheena amanu lalle masu imani wa amilu salihati da aiki mai kyau tuba lahum suna da wato aljanna ko kuma bishiya a gidan aljanna wa husnul ma'abin da kuma wato kikyawar makoma. Yake cewa wato an samu Imam Ibn Kathir ya fitar da hadisi wanda ya kawo shi yake cewa wata rana daga Abi Yazid al-Bakali yake cewa wata rana wani balaraban kauye ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an al-janna ya tambayi manzon Allah labarin aljanna wa zakara al-hawda wato ya kuma ambaci tafki cewa Allah madaukakin sarki an ce kana akwai tafki a gidan aljanna wanda a lahira wanda in an sha ruwa ba za a sake jin kishi ba. Aka ce tafkin nan tafkin ka ne na alkausara. Fakara sai manzon Allah ya ce sai shi wannan mutumin yake cewa fiha faqihatun yanzu a aljannar ku akwai faqi akwai kayan marmari akwai kayan marmari ko dai a cikin aljanna din ko kuma a bakin wannan tafki din. Kala na'am manzon Allah ya ce kware wato shajaratun tud'a tuba akwai bishiya da ake kiran ta tuba wanda yanzu Ubangiji ce man tuba lahum suna da wannan bishiya ta tuba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shajaru arduna sai shi balaraban kauye yace wa manzon Allah yace ya rasulullahi manzon Allah ayu shajaru arduna tushbihu ayin bishiyoyin mu da muke da su a kasar mu ta larabawa a kasar mu wace irin bishiya ne take kama da waccan bishiya ta tuba din ta aljanna. Manzon Allah yace la tushbi'u shay'an min shajari addika babu wata bishiya da ya kama da waccan bishiya ta tuba din a kasar ka. Wato in kana so ka gane irin bishiyar maza Allah yana gaya mashi wannan balaraban kauyen kenan yace a taita shama hunaka shajaratun tud'a aljauza in ka je sham a sham ne akwai bishiyar da ake ce mata aljauza bishiyar ayaba wannan kan tambutu ala saqin tana yin itace haka in an ce saq zata yi ganga gangar jiki haka zata sama a sama take saka wato danta wa yaftarishu ala amma wato rassan ta suna shimfuduwa wasan ayaba tana da ganyen ta yana da fadi kuma reshen yake yi tsawo haka ya shimfudu yake cewa sai shi balaraban kauye yace ya manzon Allah wato menene girman asalin wato wannan bishiya tunda an ce mahayin dabba zai yi shekara 100 yana tafiya wato bai yanke tsawon shimfuduwar inuwar ta ba manzon Allah ya ce ay lawrita halta jaza'atan min iblin in ka haura kumi wanda yake wato ingarma da kumi wato wanda yake maguje da kumi ma a hatta bi asaliha hatta tankasira turquwatiha haraman in ka dinga gudu da raƙumin nan raƙumi matashi raƙumi fa manzon Allah ya ce har sai raƙumin ya tsufa har sai kunkumin raƙumin ya kare saboda gudu baka je ƙarshen inuwar ta ba. Wanda kala hadis manzon Allah ya ambato masa hadisin nan har ya zuwa wato ƙarshen sa a har yanzu yake cewa Ibn Wahab ya fitar da hadisi daga Shahr bin Haushib daga Abi Umama Al-Bahili yake cewa tuba din nan bishiya ce a gidan aljanna laysa min hadarun illa wa fiya gusun minha duk aljanna kaf babu wani gida wanda reshen bishiyar bai je shi ba. Duba gidan girman aljanna girman aljanna wanda aka ce gidan ka ma kai kade dan Allah ya baka gida aljanna zaka hau abin hawa tun hudowar rana har mangariba baka gama kewaye gidajen ka ba kai kadai. Amma wannan bishiya aka ce babu gidan da yake a cikin aljanna wanda reshen ta bije ba. Wala tayru husnin illa huwa fiya babu wani tsuntsu mai kyau a gidan aljanna face zaka samu irin sa akan wannan bishiya din. Wala samaratun illa hiya minha babu wani wato da itace mai dadi wato sai ka same shi daga wannan ayaba din. yace ana cewa asalin gindin wannan bishiyar yana cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna kuma tankasimu furu'aha ala manazili ahli janna sannan reshinanta kuma sai ya dinga bazuwa gidajen yan aljanna sai ya je kowane gida kaman tashara minhu alilmu wal imanu ala jami'i ahli dunya kamar da manzon Allah shi kadai ya baza imani da ilimi ya shiga kowane sasani a duniyar nan to haka wannan bishiyar ita ma za ta baza reshinanta da ayyanta kowane gidan dan aljanna Ubangiji yake cewa tuba lahum wa husna ma'abin lalle aljanna ta tabbata a gare su da kuma wato kyakkyawar makoma na'am
kadhalika arsalnaka fi ummati an garaka min qawliha umamu li tatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yaghuruna birrahman
na'am
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
وبنجي يتي كذلك واتو كما يد مكا أيكو كالنبي واتو كما يد مكا أيكو النبوة كافين كيا محمد أرسلناك في أمتي مكا واتو أيكو كتكين الأمة كاركرا من قبلها أمم ودعي الأمة دي واسنشودي واتو كافينتا litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka domin ka karanta musu alqur'anin da aka yi maka wahayin sa wa hum yakfuruna birrahman alhali su suna kafircewa da arrahman ayat qalu liman umiru bisujud lahu domin da aka umurce su su yi sujjada a arrahman sai suka ce wa marrahman ne waye arrahman din Allah ya ce kul ka ce musu huwa rabbi arrahman ni shine ubangiji na la ilaha illa huwa ba abin bauta daga gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi matab gare shi kuma wato nake komawa ai wato gare shi ake mai da dukkan al'amura na'am
wala anna qur'ana sayyirat bihi lijbalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mautiya qul lillahi al-amru jami'a afalam ya'yasu alladhina amanu allaw sha'allahu la danasa jami'a
na'am wasu malaman suna fassara matabin da wato tuba ma'ana wato huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa huwa ba an bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wato wa ilaihi matabi gare shi kuma nake tuba wasu kuma suka ce gare shi marja'i gare shi nake komawa na'am wannan aya ta sauka yayin da kafirai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai in kai annabi ne da gaske to mu yanzu wayannan duwatsu na makka sun cika mana gari muna so mu noman rani muna so mu lambuna muna so mu fada da gidajen mu amma ga duk manyan duwatsu sun cika gari ka ture mana wato wayannan duwatsun kasan nan tamu ka gyara ta a jawo mana babbar fadama wanda zamu na yin noma muna yin wato kayayyakin abinci iri-iri mu rika yin gine-gine muna abubuwa da yawa shine waje Allah na fiya anharan ka jawo mana korama wa uyunan da idan ruwa ne na garisa don mu rika yin dashe wato wanda zari a muna noma wa asalana aba anal mauta kuma har yanzu in kai annabi ne bayan ka mayar mana maka ta koma kamar sham an ture dutsen an yi komai a mai da ita gurin noman rani da noman abin nan tsofaffin iyayen mun nan da suka mutu duka tashe su yukallimuna annaka nabiyun su su zo su yi maka shaida cewa kai annabi ne ko iyayen su ne za a taso su mutumin da aka haife shi a gabanka ya girma a gabanka kasan amanarsa kasan wato taimakonsa kasan mutuntakarsa kasan irin halayensa da ɗabi'unsa na gari kai baka yi masa shaida ba sai iyayenka da suka mutu ne da kila ma ba su san shi ba su za a taso kuma su shaida akan wai shine annabin to shine haka suke sai su bu abin da ya shigo musu a hankalinsu da wauta haka sai su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana shi yazo yana gaya maka kai imani ka bi Allah in ka mutu zaka shiga gidan aljanna kai kuma kai da aka zo ka zo duniyar nan tun ka zo ka zauna yan shekarun ka yan kadan ka tafi kai ne kake cewa sai an zo an ture maka wani dutse ka an mayar maka gurin noma sai ka ce noma ka zo to kafirci kenan haka suke shi yasa annabawa suke shan wahala shi yasa ubangiji sai ya ba su labarin waɗansu annabawa wanda aka azabtar da su aka wahalar da su dan a ba su hakuri shine ban manya manyan manufofi da ake bawa annabi sallam tarihin annabawan da suka zo kafin sa domin a bashi hakuri ne saboda abin da wato mutanen su suke masa shine ubangiji yake cewa wato walau anna qur'anan suyyirat bihil jibalu inda akwai wani abin karantawa qur'anan din bayana nufin wani alqur'anin bane abin karantawa da a ce akwai wani littafi cikin littafan da ubangiji ya saukar a ce akwai wani littafi da ya isa suyyirat bihil jibalu ya tafiyar da duwar watsin nan wato ya tumbike sa inda suke a ture su au qutti albihil ardu ko a yanka kasa a jawo ruwa a jawo teku a gyara kasa ta koma gurin yin noma au kullima bihil mauta ko kuma a ce littafin ya saka a tashi wa'anda suka mutu su yi magana mun gane ko wato araya su wato su sheda akan annabin wato da wannan alqur'anin ne yanzu ubangiji ya ce to da shine mai yin wannan da a ce akwai wani littafi cikin littafan da Allah ya saukar wanda zai wannan aikin da mutanen nan suka nema ubangiji ya ce to da alqur'ani shi zai mun gane amma balil amrul lahi jami'an wannan lamari ne na ubangiji inda Allah ya ga dama da sai janye musu duwatsun su sai ya yi su a inda yake sahara ko ya je yi su a sham din shine Allah ya ce balil amrul jami'an al'amari duna Allah ne laligai da hiba wani bane saboda haka babu wanda ya sai maka wannan wato sai Allah fala yu'minu illa man sha'a imanuhu ai lamarin ma shine imanin ma babu wanda ya sai imani sai wanda Allah ya ga dama ya imani mun gane ko yawa saboda haka ba wani bane saboda haka ai Allah ne bai da su ma za su yi imani ba da su yi imani saboda haka zancan kirkirowa wani abu sai wani ya zo ya ce ku yi imani ko sai mala'ika ya zo ya ce abinda Muhammadu ne ya faɗa gaskiya ne ko kuma sai Allah ya aiko musu wasiƙa daga sama kamar da suke faɗa sai an kawo musu wasiƙa zo a ce ga wasiƙa daga Allah zuwa gurin mutanen Makka cewa ni na aiko Muhammadu ku yi imani da shi duk in an musu hakan ma ubangiji ya ce ba za su yi imani ba ai za ce haka ma sai ya rikai musu haka ma za ce yanzu masu imanin ma yaya mutanen annabi Musa kai da su ya ɗebe su masu imanin ma da suka ji maganan Allah suka ce sai shirye musu mun gane ko suka ce mu ba za mu yarda ba sai mun ga Allah ido da ido saboda haka ubangiji ya ce balillahi al'amru jami'an al'amari dai duka sana Allah ne ba na wani bane saboda haka kawowa aya ko rashin kawowa aya wato bai da alaka da imani in za su yi imani su yi imani idan kuma ba za su yi ba su zauna cikin kafircinsu na'am
afalam yasil ladina
amanu Allah ya karanta ubangiji yace afalam yasil ladina amanu su shin masu imani kan ba su sani bane an law sha Allahu an law ya sha Allahu cewa da Allah ya ga dama la hada nasu jami'an ai da sai shirye da mutane gaba daya yadda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salama kan imani da kowa ma har zuwa ƙarshen duniya da Allah ya ga dama sai ya zama mu'mini to amma ba haka Allah so duniya ta gudana ba Allah ya so duniya ta gudana ne akwai mutanen hagun akwai mutanen dama akwai ashabul yamini akwai ashabul shimali haka Allah ya so duniya ta gudana kuma duk yadda ka so ka canza ba zai canzu ba haka Allah ya ga dama wato da Allah ya sha Allah da Allah ya ga dama lahadan nasa jami'an da zai shirye da mutane gaba ɗaya zuwa ga imani ba tare da ma wata aya ba wala yazalu alladhina kafaru
tusibuhum bima sanu qari'atu law tahullu qariba min darihim atati awadullah inna allaha la yakhlufu almi'ad
ubangiji yace wala yazalu alladhina kafaru sai dai kafare ba za su gushe ba tusibuhum bima sanu qari'a wato azaba za ta same su wato saboda abin da suke aikatawa shine takra'uhum wato bisunufil bala'i min alqatali wal asri wal harbi wal jalbi Allah zai aika musu nau'i na azaba wato bala'i kamar na fari kamar na kisa kamar riba ce su a yaki da sauransu au tahullu qariban min darihim ko kuma azaba ma ta sauka kusa da gidajensu wato a lokacin da manzon Allah zai je garin kenan ko yawa idan yake cewa wato annabi sallam in ya sauka a gari da rundunarsa to ran nan wato asubahin wannan garin kan ya munana saboda haka wato shine ma'anar auto hullu kariban min dari ko kuma ka sauka da rindina ka kusa da gidajen su hata ya ce wadullah har sai taimakon Allah ya zo inna Allah la yukulufu mi'at ubangiji baya saba alƙawari nan gurin kwana ne
walaqad tuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma qatuhum bakay wa kana iqab
na ganin da zamu kwana a daram saboda maganganun gaba suna bukatun hada su gaba daya to insha Allah zamu tsaya nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai muna roko Allah ya karba mana ya ba mu lada wannan ma kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana tambaya guda daya yace malam shin mutum ne yana azumi sai haƙo yake yawan zuwa masa yayin azumin sa to haƙo in yana yawan zuwa mutum ai mutum ba shi ya jawo ba dukkan abin da baka jawo shi ba bai ya bata azumi yawa sai dai abin da zaka kiyaye shine kar ka kwanciyar da haban zai na komawa cikin ka duk san da yazo sai ka yi kokari yayin waje amma in wani ya kubuce ya koma ciki ba zai bata azumi ba tunda na farko ba saka shi jinin kai da gangan ba sannan kuma ba abinci bane so haka insha Allah ba abin da zai sami azumin ka sai tambayar sa ta biyu da yake cewa mallan shin waye da gaske ne tawadar Allah aljanu ne suke halalar mutum sai ta fito masa to yanzu da yace ta fito masa na fahimci tawadar na ce ko tawada da aka rubuto a lauhul mahfuz yake bara to da Allah irin wannan dan dugon nan ko to ni ban sani ba gaskiya ban sani ba an sani ba Allah ramma ko da bayani
a ga rogon dariya da kike haka
to wannan lokacin dole sai an nemi alaiya ko ba to inda wanda ya san da dalilin da irin wannan yake fitowa a jikin mutum ya taimaka mana da amsa in babu kuma ba mu wata biyar kuma mallan tijani ko yana da abun faɗa na'am na'am
to bayan elene ne
to ya fi dai kusan haka shi wannan a ilimi na kimiyya na likitancin kimiyyar likitanci yace kwayar halitta ne take sababa wannan a jikin mutum ba ga wani bashi wani yana da guda biyu wani uku wani menene to shikenan gaskiya ban san aljani ya harare mutum zai yi wani abu a jikin mutum ba bai da wani tasiri a jikin mutum inda aljani ne na'am kalin bayani ne to alhamdulillah to Allah ya mai mana addu'a na'am na'am ajiya azumi yace kamar nisan tafiya ta kai daga ina zuwa ina ne to aje azumi sai ya kai nisan sallan ne ya kai nisan tafiyan da zaka rage sallah in dai zaka rage sallah tafiya ta kai kasaru abin da ake cewa tafiyan kasaru in dai nisan ya kai zaka rage sallah to amma kuma shi nisan kasaru wato matsala ce da malami ba su ijma'i akan ta ba akwai sabanin malami akan ta amma dai kusan akan harkar azumi malamai da yawa sun goyi bayan masafa da masabar malikiya ta yanki shine mil 47 zai kai kusan kilomita 78 in yamma kake yi misali zaka je kusan galdumari kafin ka je jama'ari to in tafiya ta kai misalin nan to zaka aje azumin ka in gabar kake yi kuma zaka tafi kusan damagun ko mutum zai je kusan damagun zaka ji azuminka wannan shine tsawon tafiya da malamanmu na malikiya suka ce in ta kai zaka rage sallah amma waɗansu malaman su sun fada ƙasa da haka akwai masu mil 33 da wuce kilomita 50 da kadan bake nan kamar misalin nan da azare zaka iya rage sallah waɗansu kuma suka ce duk tafiyar da za a kira ta bulaguro tafiya na yi tafiya to zaka rage sallah kaga kenan akwai abin da zaka dan fita kai kanka ma a jikinka baka ji cewa wani tafiya zaka yi ba duk da waɗansu daga cikin sabon manzon Allah sun yi kasaru a tafiyar da take bata wuce kilomita 12 ba sun yi kasaru yawa to amma waɗansu lallai ba su yi kasarun ba sai tafiyar da ta kai wannan marhala saboda matsala ce wadda take da sabanin malami amma in dai a wajen babin ajiye azumi ne a babin shawara lallai mutum tukunya auna tafiyar tasa zai ci karo da wahala ko ba zai ci ba in ba zai ci karo da wahala ba to ya tafi karkashin waccan ayan da Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin shi ya fi alkhairi yawa amma in zai wahala ta yadda kuma kar ya je ya jawo kansa wani ciwo to wannan kan kuma sai ya ajiye azumi Allah ya bashi lasin din ya ajiye azumi abin da zai same shi ne so sai ya rama ibadar azumi ibada ce mai lada duk da wancan rangwame aka baka amma ka wuni a wannan wunin azumin baka cin abinci ya fi maka alkhairi saboda irin ladan da zaka samu sama da ka wuni ko da an baka lasan cin abincin kana cin abincin yin azumin ya fi alkhairi sama da cin abincin balle ma yanzu kusan a tafiye-tafiye mu an samu sauki ba irin da bane tafiyan kafa ko tafiyan kan dabba yanzu tafiyan mota ne cikin kankanin lokaci ka je ka sauka cikin kankanin lokaci ka dawo duk da cewa rangwame ne aka ba na rage sallah to amma kamar ibadar azumin in mutum ya san ba zai kuntata ba wajen hidimar tafiyar tasa babu laifi ya yi azumin ya fi alkhairi akan shan ruwa wallahu ta'ala a
zama na addu'a.